الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم من ساكي سادوا وانا يمتشي وانا رانا تلتنن a wannan yammaci na tara ko ga watan Ramadan, hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1429, wanda kuma yazo daidai da 8 ga watan 9 shekarar miladiya ta 2008. A wannan masallaci na Alhaji Muhammad Indibi dan daga cikin tambayoyin da muka samu, akwai wanda yake cewa malam ina da tambaya kamar haka. Akwai wanda yayi maka tambaya ne akan me yake karya azumi, sai ka ce da shi da ka ce da ci da sha da kuma jima'i. To shi kenan waɗannan abubuwan da suke karya azumi. Idan mutum ya yi wasa da matarsa har ya fitar da maniyyi, to yaya matsayin azuminsa? To wannan lokacin da aka tambaye da abubuwan da suke karya azumi, na faɗi usulul muftirat, abubuwan da suke su ne tushe a wajen karya azumi, kuma su ne nasi karare zo a cikin alqur'ani game da su, inda Allah madaukakin sarki yake cewa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fi al-masajid tilka hududullah zuwa kashin aya. Ayar ta yi ishara zuwa ga usul na al-muftirat. Al-asl asli na farko, uhilla lakum laylat as-siyam ar-rafath ila nisa'ikum, wanda aka togace halaccin yin haka a daren Ramadan, halaccin saduwa da mata a cikin daren Ramadan banda ranar kenan. Sannan mai itikafi yana azumi, shi ma aka ce kada ya kusanci matarsa. To kaga ashe kenan jima'i yana warware azumi. Sannan abu na biyu, Allah ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, kuci ku sha har sai farin zare ya bayyana gare ku na alfijir daga bakin zare, wato kun iya bambance alfijir daga duhun dare. Aka ce an halatta maka ci da sha a tsawon dare har lokacin da alfijir zai fito. Idan alfijir ya fito, kenan an haramta maka ci da sha, shi ne thumma atimmu siyama ila al-layl. Kaga a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ya faɗi abubuwa guda uku waɗanda aka hana mai azumi yin su, wanda su ne ci da sha da kuma ainihin kusantar mace. To abubuwan da ba waɗannan ba, duk malamai sun yi saɓani a kansu, daga ciki har abin da kan mata yana daga cikin mahalli da yawan saɓani da ke kuma da cewa wannan yana warware azumi. To amma daga cikin malamai akwai wanda suke ganin baya warware azumi, domin waɗanda suka ce yana warware azumi sun yi kiyasin sa ne akan jima'i, wanda kuma jima'i babba ne, kun san shi ne nassin kaffara ya zo a kansa, saboda haka kiyasi a kansa yana da girma ƙwarai da gaske. Shi yasa wasu malaman ba su yarda da wannan kiyasin ba, suna da kiyasi ne ma al-Khariji. To shi yasa ban faɗa maka mahallin niza ba, sai na gaya maka mahallin ijma kawai. sai kuma wani da yake tambaya yana cewa wani hadisi ne yake neman ingancinsa ko kuma meye ma'anarsa. Wai Allah ya ce da zai halicci al'umma waɗanda ba sa saba mishi, da ya halaka su ya halicci waɗanda za su saba masa su nemi gafara ya gafarta musu. Akwai hadisi kwatankwacin haka, amma ba bisa wannan lafza, ba da wannan lafzin ya zo ba. Akwai hadisi mai kama da haka a cikin Sahih Muslim, wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa da ba kwa saba ma Allah, da Allah ya tafiyar da ku ya kawo wasu mutanen da suke saba masa suna neman gafara ya gafarta musu. Wannan yana daga cikin hadisan da malamai suke sanya shi a cikin ahadithur raja, wato hadisan da za su sawa mumini fatan rahamar Ubangiji, wanda kuma aqida ta mutan ahlus sunna shine mutum yana hada fikke ne guda biyu, fikken raja da fikken khauf, wato ya zama yana sa fata da tsammani a zuciyarsa na samun rahamar Ubangiji, yana kuma tsoron fadawa cikin azabar Ubangiji. Waɗannan abubuwa guda biyu dole tare da su, wanda zai bauta wa Allah da fikken raja'i kawai, wato sa tsammani da fata kadai ba tare da fikken al-khauf ba, wato tsoro daga hukumar Ubangiji, to babu shakka wannan yana kan gabar fada cikin zandaka, wato zindiƙanci, yana cikin wato shine malamai suke cewa man abadallaha bil khawf wahdahu fa huwa khariji, wa man abadallaha bil raja'i wahdahu fa huwa haruri, wa man abadallaha bihima fa huwa salafi ko fa huwa sunni. Wanda zai bauta wa Allah bil raja'i wahdahu da fata kadai ba tare da yana hararo azabar Ubangiji ba tare da sanya tsoro a zuciyarsa ba, to wannan khariji ne, yana cikin khawariji, su ne har kullum sai dai a sa fargaba da tsoratarwa a cikin zuciya, babu maganar a sanya wa mutane fata a cikin zuciyarsu. Wanda kuma zai bauta wa Allah da janibin fata kawai, babu janibin tsoro a zuciyarsa, to wannan murji'i ne. Murji'a wasu karkatattun abin nan, masu karkatattun kungiya ce wacce suke ainihin duban janibin raja'i kadai, ba sa duban janibin khaufi. To wanda zai bauta wa Allah da irin wannan, to ya zama cikin wannan karkatacciyar kungiyar, wanda zai hada bauta wa Allah da ainihin raja'i da khaufi, to wannan shine ahlus sunna, shine mutum wanda yake bisa hanya. Don haka irin waɗannan hadisai malamai suna cewa hadisai ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don a sanyawa mutum fata, ko da yana laifi kada ya ce zai ci gaba da laifin, in ya tuba Allah ba zai kale, ba zai yafe masa ba, a'a ya sa a ransa cewa Allah zai yafe masa, don haka ya tuba zuwa ga Allah, Ubangiji zai karbi tubansa. Wannan kuma yake cewa yana tambaya game da mutumin da yake bugun ƙasa idan ya mutu, to yaya za a yi da gadansa, wato ya halarta ‘ya’yansa su ci gadansa? To babu shakka wanda yake ya mutu yana bugun ƙasa, ya mutu murtad, ya mutu kafiri, wanda duk ya mutu yana bugun ƙasa, yana duba, yana da awar ilimin gaibu, to ya mutu kafiri. To malamai suna magana akan mirasul murtad, za a ci gadansa ko ba za a ci ba. Al'a'immatus salasa gaba ɗaya suna cewa ba za a ci gadansa ba, domin hadisin da yake cewa la yarithul muslimul kafir wala al-kafirul muslim, wato musulmi ba zai gaji kafiri ba, kafiri ba zai gaji musulmi ba. Wasu kuma daga cikin malamai kamar mazhabar Abu Hanifa, su suna ganin abinda ya tara ba ta wannan hanyar da ya zama murtaddi ba, wato kafin ya zama murtaddi, abinda duk ya tara za a gaje shi akai, abinda ya tara bayan ya zama murtaddi shine za a maida shi baitul mali, shine za a maida shi baitul malin musulmi. To wannan kaga duk idan akwai shari'ar musulunci tana gudana kenan, za a kawo mutum a yi masa hukunci a ce abinda yake yi din da raddace, kaga shari'ar musulunci ta yanke masa wannan hukunci din, to sai a zartar masa da dukkan hukuncin da suke da alaka da murtaddi, a raba shi da matarsa, kuma sannan ba zai yi wata wilaya akan mumini ba, ba zai zama waliyi na wani mumini ba, sannan kuma dukiyarsa in ya mutu baitul mali za a zuba ta, shi ba kuma ba zai ci gadan wani daga cikin makusantansa ba, ƴaƴansa ne ko kuma danginsa. To wannan kaga duk idan an yi shari'a ta addinin musulunci an zartar da wannan hukunci ake rattaba waɗannan athar din, amma idan babu shari'a ta addinin musulunci ba a yanke masa wannan hukuncin ba, to ba za a iya cewa a zo a zartar da wannan athar din ba, duk da cewa ana iya karantarwa a matsayin ilimi ga wanda yake ganin zai iya dabbaka, wato da wasu malamai suna ganin cewa tunda har babu baitul malin da za a mayar da dukiyarsa, to waɗanda suke na kusa da shi su suka fi cancanta su karɓa su riƙe su ci dukiyar, maimakon a ce to tunda ya yi ridda ba za a ci dukiyarsa ba, kuma babu wata gwamnati da za ta karɓi dukiyarsa ta sa a cikin baitul malin musulmi, kawai wasu su zo su bi ta kan dukiyar, to sai ƴaƴansa su ya kamata su karɓi wannan dukiyar su, kuma sai ya za su sarrafa ta, duk da cewa dukiyar da aka tara ta wannan hanya dukiya ce ƙazantacciyar dukiya, cinta ma haɗari ne. Wannan sannan kuma ya ce idan yana yin sallah in yayi sujjada ne ya kamata ya ce, wasu malamai sun ce ya ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, wasu kuma sun ce ya yi addu'a, to kowanne ɗaya da kai daga cikin waɗannan ya yi, domin dukkan sun tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi in yayi sujjada yana faɗar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sannan kuma yana yin addu'a a cikin sujjadarsa, yana cewa ku dace wajen addu'a cikin sujjadarku, domin wanda ya yi haka fa qabilun an yustajaba lahu, ya cancanta wanda zai yi addu'a cikin sujjada a karɓa masa. Saboda haka idan ka yi sujjada ka ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sau uku ko sau biyar, sannan kuma a ciki har ila yau ka yi addu'a, wannan duk daidai ne, ko kuma kai ɗaya daga cikin waɗannan biyun ka yi addu'ar ko ka yi tasbihin, duk wanda ka yi daidai ne, ko ka haɗa su ko kai kowanne guda ɗaya, wannan babu komai ya yi. Sai kuma wanda yake cewa tambayar sa akan shiru da yake ji ana yi a ƙarshen sallar asubahi bayan an karanta sura, to yaya wannan shiru din? To akwai waɗanda suka, akwai mazhabobin da suka tafi akan al-qunutu ba'da salati subhi kamar mazhabar malikiya da mazhabar shafi'iyya, wannan duk sun tafi akan ana al-qunutu a cikin sallar asubahi bayan an dago daga ruku'u a raka'ar ƙarshe. To amma magana mafi inganci wacce ta tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, al-qunutu ana yin shi ne a sallar witri da kuma a salloli biyar yayin da wani bala'i ya sauka ga musulmi, to akan yi al-qunutu domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi al-qunutu a sallolinsa biyar yana yin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya tserar da musulmin da suke raunana wanda aka baro su a Makka. Wannan an halatta shi ma duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba a samu ya yi qunutun nawazil sama da wata guda ba, wato za a iya qunutun nawazil al-qunutu saboda faruwar wani bala'i, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu ya wuce wata guda yana irin wannan din ba, aka yi wata guda kuma shikenan sai a saurari hukuncin Allah. Sai kuma wacce take ta wuce ta bayan asbahi, wannan wasu daga cikin sahabbai ma sun yi inkarinta, sannan hadisan da aka ruwaito akan ta hadisai ne masu rauni, da mutum ya duba zadin ma'ad fi hadi khairul ibad na ibnu qayyim zai ga faɗaɗɗen bayani akan wannan. Saboda haka rashin yinsa shi ya fi daidai sama da yinsa, idan kuma ka bi mai yinsa to shi kenan, in yana yi sai kai shiru ka kyale shi har ya gama yin ruku'u kai ruku'u bayansa, ba lalle sai ka yi ba, kuma ba za ka ɓata mutum sallah a dalilin wannan ba, na an yi saɓani wasu malamai suna ganin za a yi. To amma dai magana mai inganci shi ne rashin yin shi ne sunna, idan ka bi limamin da shi bai fahimci hakan ba yana yi, saboda shi yana ɗaukan kansa a matsayin ba malike, to shi kenan lokacin da ya tsaya yana yi kai sai ka tsaya kawai ka saurare shi, in ya gama ya tafi sujjada shi kenan ku tafi tare. Za mu tashi akan aya ta 107, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
الله مدوكك سركي يكي جوا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. Idan Allah madaukakin sarki ya shafe ka da wata cuta, fala kashifa lahu illa huwa, babu mai yaya wannan cutar sai shi. Wa in yuridka bi khairin, idan kuma ya nufe ka da wani alkhairi, fala radda li fadlihi, babu wanda zai iya mayar da falalar Ubangiji. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, yana samar da wannan ga wanda ya so daga cikin bayinsa. وهو الغفور الرحيم كما شي mai yawan gafara ne mai yawan jin kai kamar yanda muka ce Allah madaukakin sarki wadannan ayoyi da suka zo a ƙarshen suratu Yunus dukkanin su rufewa ne ko khatima ne ga abin da ya gabata a cikin sura din shela ce ubangiji yake yi ko ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya kira mutane gaba daya ya gaya musu cewa baya shakka game da addinin sa kuma ba zai bauta ba wani ba sai Allah sannan kuma zai tsaya da ikhlasi cikin wannan addini ba zai waiwayi wani abu na duniya ba sannan ba zai zamo daga cikin masu shirka ba sannan ba zai kirawo wani ba Allah ba domin wanda duk zaka kirawo ba Allah ba akan abin da Allah shi kadai zai iya yin sa to ba zai amfane ka a cikin sa ba ba zai cutar da kai ba to dan karfafa wannan ma'ana ubangiji ya sake cewa wa in yamsaska Allahu bidurri idan ubangiji ya shafe ka da wata cuta durrin anan zamu ga na kira ce fi siyaqi sharti idan na kira ta zo fi siyaqi sharti ta ummu wato dukkan wata cuta kowace iri ce sawa'un cuta ce da take da alaka da take da alaka da jiki ko cuta ce da take da alaka da addini ko cuta ce da take da alaka da dukiya ko cuta ce wacce take da alaka da mutunci kowace irin cuta من جهة الدين من جهة الدنيا من جهة الأموال من جهة الأعراض كلمة ضر أنا دتاب وشو أنا دقب إن ذي ساميك نجو تا توباب ونوان بيكي إيا ياي مك وننجو ترسي الله شي كدي كما يند الله مدعوك كين سلكيتي وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير نقوم فترس ديكي تقول أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته شن كغيا مسوا فرأيتم أشيبك غنين أبنك كوكي بوتا وما الله ما إن هر الله يعني فين دوت جوتا هنا غنم وأن نزاس أو كيما وأن جوتر سياي مجتا هو كما يعني فين دوتي دوت رحمة shin za su iya rike wannan rahamar ba za ta same ni ba Allah yana cewa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakumud durru fa ilayhi taj'arun duk abin da ya same ku na ni'ima to Allah shi ya ba ku ita duk wata ni'imar da ka ganka a cikin ubangiji shi ya maka ita sannan idan wata cuta ta same ku gare shi ne kuke fakewa Allah madaukakin sarki shike bayarwa shike hanawa Allah madaukakin sarki ya faɗi abubuwan nan guda biyu ad-durr wal khair wato cutarwa da alkhairi domin don rayuwar dan adam abu bi yake nema imma dai ya samar wa kansa wani amfani wanda baya da shi imma dai kuma ya ije ma kansa wata cuta ko wacce ta sauki gare shi ko kuma ya roki ubangiji ya ije masa wata cuta almutawakka wacce yake zaton za ta faru gare shi wannan shine bukatar dan adam a koda yaushe baya wuce waɗannan abubuwa guda biyu waɗannan almamlubani din su ne garadi na rayuwar ɗan adam ya jawo wa kansa abinda zai amfane shi ya yi fafutuka don ya samu abinda zai daɗaɗa masa ko kuma ya yi fafutuka don ya ije wa kansa abinda zai cutar da shi to ubangiji yake gaya mana to waɗannan abubuwa gaba ɗaya waɗanda a kansu ne rayuwar ɗan adam take kai kawo dukkaninsu na Allah a hannun ubangiji suke shi yake sarrafa su yadda ya ga dama babu wani wanda zai iya baka ko ya hana ka sai Allah madaukakin sarki duk yadda mutum duk yadda halitta ta kai ga matsayi ba za ta iya samar maka da abin da zai amfane ka ba ko ya cutar da kai. Na'am, akwai sabab. Ubangiji yakan sanya sababin samun ka a hannun wani, yakan iya sanya sababin cutarwar ka a hannun wani, amma wannan sabab ne Ubangiji shine ya sababa abin, shi ya zaba abin ya zama sabab. A lokacin da ka samu ni'ima, to Ubangiji ya umarce ka da ka gode ma wanda ya zama shine sila, shine sababi, amma kuma kakka manta fa cewa Ubangiji shine ainihin ya sanya wannan ya zama sababi din. Saboda haka kaga ashe dai abin daga Ubangiji ne, ko da kuwa akwai wata sila wanda cewa su dan tsakaninka da samun abu. Wato hatta ci da sha da za ka yi lokacin da mutum yake jin kishi ya sha ruwa domin ya koshi, ko yake jin yunwa ya ci abinci domin ya koshi, wannan abincin sabab ne na ya samu koshin, ko wannan ruwan sabab ne na ya samu ainihin koshi daga kishin da yake ji. Amma wane ne ya sanya tasirin kawar da yunwa din, ya sanya tasirin kawar da kishi din cikin waɗannan abubuwa? Ba Allah ba, Ubangiji shi ya yi wannan. Saboda haka ko da ka ci abinci, kada ka tsammaci cewa ai abincin shi da kansa ya yi tasirin kawar maka da yunwa, ko abin da ka sha wato ya yi shi ya yi tasirin kawar maka da kishi. A'a, in kai haka to ka jingina wani abu zuwa ga wani Allah. Ubangiji shi da ya sanya tasirin wuta da take kona wanda ya sa hannu ciki ko ya shiga ciki, Ubangiji shi ya halicci kunan a ciki, da ya ga dama sai ya zare kunan ka shiga ciki ka fita ba tare da wani abu ya same ka ba, kamar yadda ya yi wa annabi Ibrahim alayhi salam, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kaga ga wutar ga tana ci gadangada, amma Ubangiji sai ya zare kunar, ashe shi yake halittar kunar a cikin wuta din, in ya ga dama sai ya cire ta. A cikin wannan al'umma Abu Muslim al-Khawlani, shi ma akwai sanda aka taba jefa shi cikin wuta a Yaman, aka jefa shi cikin wuta, gashi ɗaya ne daga cikin tabi'ai, ba ma sahabi bane, amma kuma Ubangiji ya nuna karama a kansa, ya zama na wutar bata kona shi ba, har sai da Umar yake cewa ya gode Allah da bai karbi ransa ba, sai da ya nuna masa wani mutum cikin wannan al'umma da Allah ya bashi irin karamar da ya bawa annabi Ibrahim alayhi salam, shi ma ya aka jefa shi wuta ya fita lafiya ba tare da ta kona shi ba. To kaga ashe Ubangiji shi ke halittar wannan abun a cikin ita wuta din kanta, da ya ga dama wato sai a shiga cikin wuta din kuma kaga ba a kone ba. To duk abin da ka gani Ubangiji shi ke sanya shi sababi. A yau da rayuwar mu ta yau da gobe muna gani wani lokaci sai kaga an yi wani hadari, in kaga ainihin motar sai ka rantse da Allah ba wanda ya fita lafiya, ba wanda ya fita da ransa. Amma in za a baka labari sai ka cewa wato ko wani mummunan rauni ba a ci ba. Haka Ubangiji yake, gashi dai ana ga alamar tutuwar, amma kuma Ubangiji bai halicci tutar a ciki ba. To haka nan abincin da zaka ci shi yake halittar koshin, in ya ga dama sai ya zara koshin, kayi ta ci a banza, ba za ka koshi ba. Akwai waɗanda Allah yake jarraba da wannan, ya ci, amma in ya tashi sai ya je shi ba komai, sai ya je shi sakayo, Ubangiji ya zara koshin. To Ubangiji ya hore maka wannan, ya baka dama, don shi kansa da cin abincin ai dama ce Ubangiji ya baka, bai jarrabe ka da abin da zai hana ka cin abincin, ka zauna ka ci abincin. Ubangiji wata dama ce, ita ma wata ni'ima ce, don ya mutum ya kai ga abincin sai ya kasa ci, Ubangiji ya jarrabe shi da rashin lafiyar da ba zai iya cin abincin ba, ko Ubangiji ya sanya wani shamaki tsakaninsa da abincin, ya aje abincin yana ga zai ci abinci, wato wata kura ta balle ta yi kansa ga dangadan, kaga dole ya jefar da abinci ya ruga a kuci, yana ji yana gani zai hakura da abinci. Amma Ubangiji bai turo ta dabba ba wacce za ta hana shi cin abinci din, bai turo ta rashin lafiya ba za ta hana shi cin abinci, wani zai iya ɗaukan hannun nasa kuma sai zai kai lobar baki, Ubangiji ya sa hannun ya shanye ya kasa kai lobar ma baki. To amma duk Ubangiji ya zama bai maka wannan ba, ya hore maka, ya hayya maka asbab din, to ashe kaga dai shi ke. To kamar alƙalami ne a hannun mai rubutu, alƙalami gashi ka ɗora shi zaka ga ce yake rubutun, amma kuma da a ce babu mai rubutawar zai rubuta, ka ɗora shi akan takardun duniya nan ba abin da zai yi, sai wannan hannun ya ɗauka ya rubuta shi. To haka ƙudurar Ubangiji take dangane da abubuwa,
ubangiji shine sila shi yasa hatta likita da zaka gani sababi ne ubangiji in ya ga dama sai ka samu waraka ta hannunsa in ya ga dama kuma sai ka rasa waraka din ta hannunsa shi yasa ya tabbata cikin musnad da imamu ahmad hadisin abu daud wanda aka karbo shi daga abirinsa yake cewa wata rana shi da babansa sun shiga ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai babansa ya ga wannan hatimi na tambari na annabci a cikin kafadar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zaci cewa ciwo ne sai yake cewa ala udawi laka hadhihi fa inni tabib yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba zan maka maganin wannan abin da ya fito maka ba wannan ciwon da ya fito maka dan ni likita ne yana gaya wa annabi shi likita ne zai iya masa magani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi at-tabibullah Allah shi ne likita at-tabibullah azza wa jalla wa anta rafi kai dai bai tausaya wa mutane ne idan wani abu ya same su ka ji tausayin su kai musu ɗan dabaru da Allah ya hore maka amma mai ba da magani a sha a warke shi ne Allah kamar yadda ya zo a cikin addu’a Allahumma anta shafi kai ne mai warkarwa la shifa illa shifa’uka babu wata waraka da ake samu in ba ta ka ba shifa’a la yughadiru suqma warakar da in ta sauka ba ta barin wata cuta shi yasa annabi Ibrahim ya ce fa idza maritu wa idza maritu fa huwa yashfi idan har dai rashin lafiya shi ne yake ba da lafiya ka duba ladabi cikin maganar annabi Ibrahim alayhi salam sai ya jingina rashin lafiya zuwa ga kansa ce wa idza maridtu bai ce wa idza abradani ba bai ce idan Allah ya saukar min da rashin lafiya ba sai ya ce idan nayi rashin lafiya duk da cewa ubangiji shi yake saukar da rashin lafiya to amma ubangiji a ayyukansa gaba daya babu sharri duk ayyukan ubangiji alkhairi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sharru laysa ilayka والشر ليس إليك باع جنجنا مك شر وإن كان شر من مخلوقات الله جدت وقوة إلى الأمر كجين شر هل انت تيت أبنجي شيء هل انت أما كما باع جنجنا مسا ناك أبنجي بيتبع هل انت شر أنصابا زي إيه زما شر دنجنا دكي كي أما قولكم زي إيه زما با شر بني شيء سا متنبي كتوا فوائد قوم عند قوم مصائب قوم عند قوم فوائد musibar da za ta auka ma wasu wasu kuma fa'ida ce a gunsu wasu kuma moriya ce a gunsu lokacin da ake wahalar man fetur wani kuma lokacin yake jin daɗi shi an ya samu halin wata harka ta tuwa-tuwa kaga masa'ibu qaumin inda qaumin fawaid shi daɗi yake ji duk da wannan bai dace ba bai dace kai farin ciki da musibar da za ta auka wa ƴan uwanka musulmi ba saboda ubangiji baya halittar sharri tsantsa wani mutum ya yi kisan kai ubangiji ya ce a kashe shi su waɗanda aka yi wa kisan kai za su samu hucewa su kuma waɗanda aka kashe musu ɗan uwa za su ji ba daɗi kaga dangane da su waɗanda aka yi musu ramuwa wata fa'ida ce a nan amma su kuma waɗanda aka kashe musu nasu saboda ya yi kisa su ma za su ji a jikinsu kaga masa'ibu qaumin inda qaumin fawa'idu dan haka ashar laysa ilayk ba a jingina wa ubangiji sharri shi yasa ibnu taymiya yake cewa inna allaha lam yakhluq sharran mahdha ubangiji bai halicci sharri tsantsa ba ko menene ka gani a doran kasa da ubangiji ya halitta to akwai hikima a cikin halittar ka yi ka san hikimar ka yi ka kasa gane hikimar rashin gano hikimar ba shi yake nuna babu ita ba ka gane hikimar wannan wani abu ne da zai kara maka imani ka kasa gane hikimar kuma wani zai iya gane hikimar duk wasu halittu kwari ɗin da ka gani da ubangiji ya halitta hatta sauro da yake ga yana cizon mutum ne har ba ɗauka kawai ubangiji ya yi shi ne don kawai mai ta shan wahala a akwai wata fa'ida ko ya cije ka kai haƙuri ka jure Allah ya baka lada a kaga akwai fa'ida a nan annabi ya ce ko kaya ka taka sai an kankare maka laifi to ka kwana sauro yana cizon ka a banza indai kai mumini ne zaka samu ainihin wani romo daga ubangiji ashe kaga akwai fa'ida saboda haka babu wani abu da ubangiji yake halitta wanda yake sharri an za amma bisa ladabi ba a jingina wa ubangiji sharri shi yasa annabi yace wa sharru laysa ilayhi, shi yasa annabi Ibrahim yace wa idza maridtu, wa idza maridtu, idan nayi rashin lafiya. Ka duba annabi Ayyub lokacin da cuta ta sauka shi, me yace rabbi limassani adurru, kaga bai ce masastani bi durri, limassani adurru, kamar cutar ce ta shafe ni, wa anta arhamur rahim, kai mafi jin kan masu jin kai, wato duk da wannan cuta ta same ni na san kai akwai wata rahama da kake nufi a cikin mu, baka hakan bata faru gare ni dan mugunta ba. To shi yasa Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa dukkan wani abu Ubangiji shi yake kawo shi, yace wa in yamsaska Allahu bi durrin, idan Ubangiji ya shafe ka da cuta, ce fala kashifa lahu illa hu, babu wani wanda zai yaye maka wannan cutar sai shi. Wa in yuridka bi khairin, idan kuma ya nufe ka da wani alkhairi, nan ma alkhairi ya zo na kira fi siyaqi shar, saboda kowane irin alkhairi ya shiga ciki, alkhairi na addini, alkhairi na duniya, alkhairi na rayuwa, alkhairi na duniya, alkhairi na lahira, duk gaba ɗaya sun ya shiga cikin kalmar khair. Yace fala radda li fadlihi, babu wanda zai iya mayar da fadalar Ubangiji, saboda duk abinda Ubangiji ya so ya baka, babu wanda zai iya hana ka, duk alkhairin da Ubangiji ya so ka da shi, babu wanda zai iya shiga shamaki tsakaninka da wannan alkhairi, sai ya same ka, sai ka samu wannan. Shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake faɗa wa Abdullahi dan Abbas hadisin nan mashahuri, wanda yana daga cikin hadisai wanda su usulul aqida ne, yake gaya masa i'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka lan yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in katabahu Allahu lak, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كسني دا أتي الدنيا ذا أهدو أتي أمفانا الدواني دوانا أهو النبي يتي باذاس إيا أمفانا الدكيد قوم أي بسي أبن الله رزارو متابك قوم إيه دي باذاس إيا مكا تو حكا نندا ذاس أهدو أكن ستوتا الدكي باذاس إيا توتا الدكيد قوم أي با سي أبن دا أبنجي يرو متابك. Shi kaga wannan yana nuna maka dukkan al'amura na mumini kamata ya mayar da su ga Allah, ya mayar da su ga Allah, samun sa da rashin sa, jin dadi da rashin jin dadi, duk halin da dan adam yake ciki na lafiya ko na rashin lafiya ya dauka daga Ubangiji ne, kuma Ubangiji shi zai samu masa mafita. Kada ya dogara ga wani Allah, kada ya kira wani Allah, kada ya nemi agaji da tallafi akan abinda Allah madaukakin sarki shi kadai zai iya yi shi a gurin wani Allah. Wannan ita ce aqidar da Ahlus Sunna suke tanana ta ta kodin shi, don haka wanda zai ji wani bala'i ya same shi ya je makabarta yana roƙon wani da yake kwance a cikin kabari akan ya yaye masa wata cuta ko ya samun masa wani amfani, to babu shakka wannan karantsa yake wa tauhidinsa, karantsa yake wa imaninsa, wanda kuma wannan aqida ce yanzu da ta mamaye duniyar musulmi, babu inda zaka shiga babu ita. Aqidar neman agaji daga waɗanda suke cikin kwance cikin kushewa cikin kabari, ana neman agaji a wajensu, ana neman tallafi a wajensu, mace mara haihuwa tana neman haihuwa a wajensu, mara lafiya yana neman lafiya a wajensu, talaka yana neman wadata a wajensu, wani wanda ɗansa ya ɓace ko nashi ya ɓace yana neman su dawo masa da ɗansa, kowa yana neman abin da yake nema a wajen waɗannan da suke cikin kushewa suke cikin kabari, har ya kasance ana zuwa a yanka a inda suke, a yanka musu abin yanka, a kai musu ainihin sadaka iri-iri, a je a juye a cikin makabarta wai an kaiwa wannan waliyin da yake kwance a cikin kabari. Har ta kai Hafiz Ibrahim abin da yake gani a Masar, ana yi wa Sayyidul Badawi ko Sittu Zainab ko Nafisa irin abin da ake yi musu na bauta bauta gare su, na irin abubuwan da ake kai musu na bakance da kudade da ake zuba musu a kaburburan su, har ta kai sai yake cewa ahya'una la yurzaquna bi dirhamin wa bi alfi alfin turzaqul amwat, من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات يسعى الأنام ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات ويقال هذا الباب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات يتي شيء من سلك فتتبع إلى كومي إلى ما زي سامو أبن ما تتنى سكي سامو domin ya ga yadda ake zuwa ana ta juya kuɗi kuma miyagun da suka zo suka assasa abin suna gefe suna kwashe to ina ma shi za a dinga ba wa sadakan nan yace a kan dandamalin makabarta ana addu'o'i wasu ma har suna sallah yas'al anamu wa yajri hawlaha bahrun nuzuri mutane na gaggawa zuwa ga wannan makabarta zuwa ga na cikin kaburbura suna ainihin wato baharun nuzuri teku na alwashi na bakance yana ta gudana a jikinsu wato qura'ul ayatu wani yaje da qur'ani ma yana karanta wasu ayoyi a gurin wa yuqalu hadha albabu babul mustafa ce ai wannan kofar ita ce za ta hada ka da annabi wannan waliyin shi zai hada ka da annabi saboda haka in ka roƙa shi kuma zai roƙi annabi annabi kuma zai roƙi Allah idan ka bi ta kansa to za a biya maka bukatunka babu shakka wannan shirka ce babba wanda duk yake yin ta wajibi ne ya daina ya koma ga tauhidi tsantsa idan wani abu ya same shi ya kirawo Allah Ibnu Taymiya yakan ce yakan fada a gurare da dama cikin littafansa yakan ce irin waɗannan wani lokaci shaidanu sukan ƙara dilbiyar da su su batar da su wato akwai sanda wani zai shiga cikin jeji ya ɓace hanya cikin sahara ya kirawo wani Allah ya kira wani waliyi sai ya ga wannan mutum gashi nan da kamandinsa da sifarsa ya zo ya kama hannunsa ya nuna shi ya dora shi a hanya kaga shi kenan sai ya ƙara yadda cewa eh lalle waliyin nan ba na banza bane idan har aka shiga matsuwa aka kira shi yana taimakawa Ibnu Taymiya ya ce to shaidanu ne ke yin haka saboda su ƙara dulmiyar da wannan cikin batansa sai su bayyana a sifar wannan mutum su kama hannun wannan mai neman agajin su dora shi akan turba shikenan shi kuma sai ya ci gaba da bauta wa waɗannan shaidanu ce Ibnu Taymiya ya ce don haka wani lokaci idan sun ce sun ga an zo an taimaka musu kakka ƙaryata su ya ci kakka ƙaryata su don aljannu na yin wannan saboda shi da kansa ma akwai kissa da ta faru gare shi shi Ibnu Taymiya din shi kansa ce wata rana wasu mutane sun zo suna ta gode masa suna ta gode masa yace mene ya faru kace ya taimaka musu ne domin sun yi tafiya cikin sahara sun bace sun sadu da sun sakankance cewa su sun halaka sai suka kira sunan shi shikenan sai suka ganshi ya zo da kamandinsa gashi na Ibnu Taymiya ne yanzu ya kama su ya kai su kan hanya ta surba suka kan shine bayan sun shigo gari suka ga ya kamata su zo su yi masa godiya to kaga in mugun shehi ne ai shikenan kakarsa ta yi kisaka daga ran nan likafa ta yi gaba karama ta samu karamar da ake ƙaryarta bare yanzu ga abin da ake da shi shaida ma amma da yake shi na Allah ne sai bai yi wannan ba sai ya ce a ni kun gani na ba inda na je ba ni ba ne ka ce kai ne ya shekh kai ne domin da kamanninka da ai mun san ka ya ce a ba ni ba ne wasu shaidanu ne wallahi suka kama hannunku suka fitar da ku ni ba ni ba ne wallahi in wani mugu ne shi kenan ya ce to aba ai ba muna gaya muku ku rike mu ya ce ai ba akwai waɗanda ake musu ƙarya ma wallahi akwai waɗanda ɗalibansu ƙarya suke musu su zo su ce ai shehi jiya mun shiga wani tararrabi jirgi yana ta luru zai faɗi da mu muka kirawo ku dan mun kirawo duk wani waliyi duniya da ba an samu da ba sai da muka kirawo ku yace to ai daman haka ake so kuma mu daman Allah ya aje mana wasu mala'iku duk inda aka kira sunan mu suna fita a guje su taimaka akwai wani shehi da wani ɗalibin sa ya masa wannan kuma ya hau ya zauna ya fito cikin almajiransa yana faɗa yana bada kissar kuma shi mai gaya masa haka din ƙarya yake ya san ƙarya yake kawai irin ya gwada shi din nan ya gani yace wallahi da muka kirawo sunanka a cikin jirgin kawai sai yi nomal shi yace to ai dama ko wani mala'ika nomalu shi aikinsa kenan in aka kirawo mu to sai ya kawo agaji to amma da yake a duniya akwai malamai na Allah ba za su yarda da wannan ba sai wasu shedanu ne ta yi wani shedani ya yi muku wannan dan yana so na shi kawai ne yake so tunda kun kira ni bara ya taimaka muku yace amma ba ni bane saboda haka idan ka shiga cikin wata musiba ka kira Allah shi kadai abinda yake faruwa din nan shirka ce babba wajibi ne a fadakar da mutane su guje mata wajibi ne su batta ba a kirawo annabi ko wani mala'ika ko wani waliyi ko wani salihi ba a kirawo shi lokacin da aka shiga wani bala'i domin ya kawo agaji ya kawo dauki cikin abin da ba zai iya ba sai Allah Allah kadai ake kira annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama idan shi da kansa ya ce qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah ko qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah idan shi da kansa ya ce bai mallakawa kansa cutarwa ba bai mallakawa kansa amfani ba ko bai mallakawa kansa amfani ba ko cutarwa sai abinda Allah ya so walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhair wama massani as-su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun da a ce na san gaibu to da sai in taiwaita aikin alkhairi kuma wama massani as-su wani abu mummuna ba zai same ni ba in ana illa nadhirun wa bashir ni ba wani bane mai gargadi ne ni mai kuma bushara ne ni ga mutanen da suke masu yin imani don haka tashi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ubangiji ya ce ya gaya mana cewa bai mallaki amfanarwa ba ko cutarwa to ballantana kuma wani ballantana wani wanda bai kai matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai matsayin ɗaya daga cikin annabawa ba a ce shi yana da tasrifi a hannunsa wato yana jujjuya duniya bayarwa da hanawa duk a hannunsa take har a ce akwai wani kudubi ko akwai wani gausi wai shi kudubi ko gausi kudubi wanda yake gausi guda ɗaya ne har kullum shi yake ganawa da Allah ubangiji shi yake dankawa dukkan wasu abubuwa nashi a ofishinsa saboda haka dukkan wani abin da mutane suke samu na alkhairi shi yake ba su in ma wanda suke samu mara daɗi to shi duk dai ta hannunsa yake zuwa a ce shi yake sarrafa duniya wannan aqida kafirci ce a samu wani ana kiransa gausi kalmar gausi din nan kalma ce ta kafirci Allah shi ne yake taimaka mana da rahmarsa bi rahmati ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a du'arsa ya hayyu ya qayyum ya wanda yake rayayye wanda yake tsaye da zatinsa bi rahmatika astaghifu da rahmatka nake neman agaji ma'ana la astaghifu bi ghayrika shi yasa aka gabatar da jarun wa majrur bi rahmatika gabatar da jarun wa majrur akan amilinta wannan yana nuna qasr yana nuna hasr ai la astaghifu illa bi rahmatika da rahmatka nake neman agaji ba na neman agaji da wani saboda haka har wani ya rika roƙonsa yana bi aidika tasrifu al-awalim rakkini ila murtaqan asman wa nawwir basirati daga cikin irin malaman da suke bin irin wannan hanya wani malami a Kano yana da diwani sunan shi Gayatul Amani shi yake fadar wannan a ciki yana yaban shehinsa yana cewa bi aidika tasrifu al-awalim duk duniyoyi jujjuya su a hannunka yake rakkini ka yi min promotion ka kara min mukami ina zai kai shi wallahi a bisa wannan aqida ne kowa san inda zai kai shi raqini ila murtaqan asma ka kara min promotion can sama wa nawwir basirati ka haskaka basirata wannan akwai dakilewar basira inda har zai ga wannan yabo to akwai toshewar basira dan wanda Allah ya yi wa basira ba zai yi wannan ba saboda haka duk al'amarin mu bai da shi ga ubangiji shi kadai zai yi mana Imam Ahmad ya fitar da hadisi hakanan Abu Dawud a cikin sunan dinsa da Al-Hakim da Baihaqi a cikin As-Sunan Al-Kubra hadisin Abdullah ibn Hawala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya tura mu kai samami ga makiya domin mu samu gadima saboda haka sai muka tafi muka dawo ba mu samu komai ba فلما راى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي بنا من الجهد لان ما زال الله يغوى هلت بك شع اقفع سكت تكاي سمامين كما يدي يجي على اقدامنا نجي كاي سمامين كان دوران مدينه muka je muka dawo wurjan wurjan ajigace manzo Allah ya dubi wahala a tare da mu sai yake cewa Allahumma la takilhum ilayya fa'adhif anhum wa la takilhum ila an-nas fayahunu alayhim wa yasta'thiru alayhim wa la takilhum ila anfusihim fayajizu anha ce ya ubangiji kada ka bar ka mayar ka dogara su gare ni kada ka mayar da al'amarin su zuwa gare ni ni zan raunana wajen daukar al'amuransu ma'ana ni ba zan iya tabuka musu komai ba zan yi raunin da ba zan iya tabuka musu komai ba kada kuma ka mayar da al'amuransu a hannun mutane su rena musu wayi ko kuma ainihin mutane su nuna musu san kai su ki taimaka musu ce kada kuma ka bar su da kawukansu su gaza yin komai ma'ana ya ubangiji ka jibinci al'amuransu ka ba su abin da yake arziki ne daga gare ka to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yana cewa la takilhum ilayya domin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba zai iya yi musu wani abu ba don ba da abin da zai ba su inda a ce duniya a hannunsa take ba shi kenan ba sai dauka ya ba su sai ya dauka rarraba musu kowa ya ba shi amma wata rana sai a kwana uku gidan manzon Allah ba abin da za a ci saboda haka wannan aya wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu وإن يردك بخير فلا راد لفضله idan ubangiji ya shafe ka da wata cuta babu mai yayi maka ita sai shi idan kuma ya so ka da wani amfani babu wani wanda zai mayar da wannan falala